Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da Darul da kuma Niyaji duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma ya saurara ma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da kuma Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 9 ga watan Disamba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a kasar. Kotu a kasar Netherlands ta samu wani dan majalisar dokokin kasar mai suna Geert Wilders da laifin kalaman batanci da yi na nuna kyamar addinin musulunci. Zaben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya labartawa Andrew Pulitzer, wani hamshakin dan kasuwa, cewa shine zai baiwa mukamin sakataren harkokin kwadago.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu yi wakilin mu a jihar Adamawa, Najeriya, inda waɗansu tagwayen tashin Nakiya suka yi sanadiyar asarar rayuka a kasuwar Madagali, sai kuma ƙasar Ghana inda ake dakon sakamakon zaɓe.
Yanzu tiketin da samu duka waɗanda su yan MPP da yan media suka samu duka, yana nunawa kamar MPP kama Electoral Commission take fadiwa ya kamata kowa ya gira.
Yayin da duniya ke kiyaye ranar yaƙi da cin hanci da rashawa, 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Niger sun shafa wunin wajen wani taron gangami da ya bada ƙarfi kan cin hanci da rashawa bisa dalilan cewa
wakilan ƙasa ne kenan. Don haka din waɗannan mutane suka fahimci menene cin hanci da rashawa da illan shi, kenan za su gaya ma kowa da kowa cin hanci da rashawa ya maida Niger baya sosai.
Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka, inda a yau za ku ji ci gaban da aka samu a wani takun saka da ake yi tsakanin wata kabila 'yan asalin Amurka da kuma hukumomi. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masuware, assalamu alaikum. Shugaban kasar Ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar, yayin da kawai yanzu ake dakon sakamakon zaɓen. Labaran da ke fitowa daga kafofin yaɗa labarai a ƙasar ta Ghana suna cewa Nana Akufo-Addo na jam'iyyar Adawa, wato jam'iyyar National Patriotic Party, ga bisa dukkan alamu shi ne zai yi nasara, domin ko kawo yanzu ya samu kashi 53 daga cikin 100 na kuri'un da aka samu sakamakonsu. Sai dai hukumar zaben tana fitar da zaben sannu a kan hankali ne, tana cewa tana yin hakan ne domin tabbatar da fitar da sakamakon ya yi daidai da abin da mutane suka bukata. Sai dai jama'a a ƙasar suna ta kira ta hanyar sadarwar zamani cewa hukumar zaben ta gaggauta fitar da sakamakon wannan zabe. Sai dai da yake taron magoya bayansu jawabi a yau Juma'a a kofar gidansa da ke birnin Accra, Mahama ya bukace su da su kwantar da hankulansu. Yana shaida musu cewa zai amince da duk wani sakamakon da ya fito. Shi ma nasa bangaren Akufo-Addo, shi da 'yan sanda sun bukaci jama'a da su kwantar da hankulansu domin hukumar zaɓe ta yi aikinta. Shi dai shugaba Mahama yana neman wa'adi na biyu ne a ƙasar ta Ghana, wadda take cikin ƙasashen yammacin Afirka da ke da arzikin gold da kuma mai da koko. Yayin da shi kuma Akufo, tsohon ministan harkokin waje ne na Ghana, wanda ya yi amfani da halin da tattalin arzikin ƙasar ta Ghana ke ciki wajen yin kamfe ɗinsa, yana cewa gwamnati mai ci bar san makaman aiki ba.
Kotu a ƙasar Netherlands ta samu wani ɗan majalisar dokokin ƙasar mai suna Geert Wilders da laifin kalaman ɓatanci da ya yi na nuna ƙyamar addinin musulunci. Hukumar da ya kira na siyasa kuma wata babbar hasara ga 'yancin, wato hukuncin da ya kira na siyasa kuma wata babbar hasara ga 'yancin faɗin albarkacin baki. Alƙalin da ya jagoranci shari'a Hendrik Stenhouse ya faɗa yau Juma'a cewa kotu ba za ta tilasta wannan hukuncin ba, domin samunsa da laifi kawai wani babban koma baya ne ga duk wani zababben ɗan siyasa. Su kuma masu gabatar da ƙarar sun buƙaci alƙalin da suka saurari ƙarar da su ci tarar wanda ake tuhuma da na kuɗi har $500,000. Masu gabatar da ƙara suka ce Wilder ya wuce makaɗi da rawa wajen faɗin albarkacin bakinsa, domin ko a cikin kalaman nasa ya kira sunan 'yan ƙasar Morocco, wanda hakan bai dace ba. sai dai a cikin sakonsa na Twitter, Wilde ya ce wannan gurfanar da shi da aka yi ana nuna bambanci da kiyayya ga 'yan Morocco, wata kiyayya ce da alkalin uku suka nuna domin irin farin jini da jam'iyyarsa ta Freedom Party take da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Zababben shugaban kasa Amurka Donald Trump ya labartawa Andrew Pulitzer, wani hamshakin mai kudi kuma dan kasuwa kana lauya mai hannun kyauta, wanda ya bada gudunmuwa a lokacin yakin neman zabe, cewa shine zai baiwa mukamin sakataren harkokin kwadago idan har majalisar dattijai ta amince da tantance shi. Pulitzer shi dai shike da wurin cin abincin nan na CKE da sauran harkokin kasuwanci dake nasaba da wannan kamfani, wanda take ita ce babban kamfanin Carl Hart Junior Hardy, kwararren wurin cin abincin nan da ke da rasa daban-daban. Kamar yadda bayanai a shafin yanar gizon ma'aikatar kwadago ke cewa, manufar ma'aikatar ita ce samar da ci gaba, bunƙasa jin daɗin ma'aikata da masu neman aiki, haɗi da waɗanda suka yi ritaya, da inganta wuri da tsarin ma'aikatan Amurka da yanayi na ƙwarai ga masu neman aiki. To sai dai wasu masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce kalaman shi Pulitzer san bai daidai da waɗannan manufofin ma'aikatar ta kwadago ba, domin sautari ya sha sukan batun ƙarin albashi mafi ƙaranci zuwa $15 a kowane sa'a, tare da baiwa ma'aikata damar samun ƙarin kuɗi idan sun yi aikin da ya wuce adadin lokacin ko kuma ƙa'ida, wato overtime da Turanci. Kana baya sha'awar samar da tsarin nan na kiwon lafiya na mai ƙaramin ƙarfi, wanda ake kira Obamacare, wanda wannan tsari ya agaza wa miliyoyin masu ƙaramin ƙarfi wajen samar da kiwon lafiya mai sauƙin kuɗi, wanda a wani lokaci can baya ba su da inshoran kiwon lafiya. Suka ce wannan ɗan taliki na cikin sahun farko na masu ra'ayin ganin sai an sake wa dokar nan kwaskwarima.
Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ta kada kuri'a tsige shugaban ƙasar Park Geun-hye. 'Yan majalisar 234 cikin 300 ne suka amince da tsige shugabar a yau Juma'a, kuma wannan adadi har ya haura abin da ake bukata na samun rinjaye. Kawar da gwamnatin ta Park ya samo asali ne tun daga zarge-zargen da aka yi wa shugabar na bankat, wato badakalar cin hanci da rashawa. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Adamawan Najeriya, inda aka kai wani hari a kasuwar Madagali yau da ya yi sanadiyar asarar rayuka. Wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya zanta da wani ganau ta wayar tarho domin neman ƙarin haske dangane da lamarin.
A kaso Madagali ne bomi ya tashi guda biyu a kaso 'yan buhu.
Ke kamar an samu asarar ne?
Eh, akwai da suka mutu, akwai da suka jikata, kuma yanzu ma an tafi da su asibiti zuwa Michika. Yau ne kasuwar Madagali take ci. Cikin kasuwar 'yan buhu inda ake sayar da kayan amfanin gwana, abun ya tashi, da kuma ɗaya kuma ilayin 'yan daddawa. Abun ya tashi da safe ne. Misalin karfe 10:45 haka.
To kaman wani hali ake ciki yanzu a nan gari na Madagali?
Yanzu 'yan kasuwa gaba ɗaya sun nare kayansu sun tafi, yanzu an suna fita, wayansu kuma yanzu sun gudu da kafa gari, ma an ruɗe gaba ɗaya yanzu.
To kaman jami'an tsaro fa wani hali ake suke ciki?
Jami'an tsaro yanzu sun ɗauki mataki, yanzu sun ɗauki mataki, sai jami'an tsaro suna shiga cikin gari yanzu sun ɗauki mataki insha Allah.
Kaman gawaki na za ka iya faɗa irin gawakin da gani ko dai?
Ga kaza ka kaman gawaki da ya ci biyar kawai da na gani kam gawaki. To wayansu kuma suna cikin, wayansu ba su mutu ba, amma dai kam dai gawan da na ga ya kai biyar. Waya mara lafiya kam ba zan yi sai sai dai kuma ya lafa gaba ɗaya.
Kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba tukunna, domin ko da ne tuntuɓe shi da wayar salula. Kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa SP Usman Abubakar cewa yana dan bashi lokaci, to amma har lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji daga gare shi ba.
Kamar yadda na faɗa maka, muna cikin end of the month conference meeting tare da DPO da su commissioner, muna nan a nan wajen meeting. Zai ka bari in zan samu lokaci muka koma office zai in baka bayani.
To sai dai kuma da tuntuɓe shi dan majalisar wakilai da ke wakilta mazabar Madagali da Michika a majalisar tarayya Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai lamarin, inda ma ya bayanin cewa
da safe nan a kasuwan Madagali bomu ya tashi, amma da muke magana da kai ba mu san ko mutane nawa ne suka kasance suka samu raunana ba. Mu dai har yanzu muna kan bincike. Shi chairman na Madagali local government ya riga ya tura, ana kan bincike yanzu, amma mu san cikakken labari za mu sanar da kai. Abun da yake faruwa shi ne, kullum muke kuka ga gwamnatin tarayya, Madagali ba lafiya take ba, kullum muke faɗa. Duk mai faɗa cewa a gama da insurgents a North East
mu a Madagali har yanzu muna kan fama. Bai kai sati biyu ba an zo a diba mutane a Madagali. In fact, labarin da yake same mu ma da aka kakama mutane a jiya aka kashe su a daji. Jiya din nan mun samu labari an shiga aka kama mutane. Har yanzu muna da damuwa sosai a Madagali. Yawanci kauyuka na Madagali ba za a iya samu a yi barci da ido a rufe ba.
Madagali da ke makwabtaka da jihar Borno ita ce ma karamar hukuma ta kashe da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram, wanda kawo yanzu tuni harkoki suka soma farfadowa a yankin, inda ma har aka soma cin kasuwa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Na shiga tsoron duniyan nan, na shiga tsoron ɗan Adam.
To, daga Najeriya kuma sai ƙasar Ghana, inda ake kyautar zaton nan ba da daɗewa ba, hukumar zaɓe ta ƙasar za ta fitar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar, wanda aka bayyana a matsayin mai cike da nasara. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya hira da wani malamin jami'a mai zaman kanta Muhammad Marzuk Abubakar, wanda ya fara bayyana halin da ake ciki.
Yanzu sujetin da samu duka wa'inda su yan MPP da yan media suka samu duka yana nunawa kaman MPP yana na kufalu ya samu nasara. Kama EC, Electoral Commission, ita ke fadiwa kaman ya kamata kowa ya gira. Sannan a make sure kaman ba wani matsala da ke tare da resources nan. Kasa yau hakan ga ana jiranta zuwa maranci ko da ranar ga ita ma ta fito da cigan ɗaya ta fito da duk abin da ya kamata ta yi.
To bari mu duba ta ɓangaren jam'iyyar NDC da take mulki huskan government kenan. Su kuma suna ƙara tabbatar ma mutanen su cewa suke da nasara. To idan ka auna wannan abubin, ya kake ganin wannan al'amari?
Ina ganin wannan al'amarin nan da wani a ce muke kaman yana cikin the clash of propaganda da reality. Don propaganda da reality clashing da yanzu su abin da suke faɗin nan ba su da figures, ba su da statistics. Ba su da wani dalili abinda jura ke kiran empirical evidence, ba su da shi suna su dai suje su fadi su ma suna fadiwa. To wanda kuma ai lokacin zamanin propaganda mun wuce wurin, lokacin da ake campaign nan lokacin nan ne ake yin propaganda. Amma abin ya zo gaskiya an tabbata an ga abinda ke ciki. Wa'inda suke ce su MPP wai su ci nasarar nan su suna nunawa da statistics kuma cikin politics ko electoral process ba yanda za ka yi dalilinka ne statistics din nan,
wato hujjanka ne kididdiga ko
kana ga kaman wani na da evidence wani bai da evidence, ai dole ne mu doke wani,
wato wani na da shaida wani bai da shaida,
wani na da shaida wani bai da shaida. To wurin nan ne muke ga kaman nasu. To amma ni da gaskiya ba zan yi musu zargi ba, duka na cikin politics. Wato ai bai kamata a defeatin ka ka zo ka ce an defeatin ka kawai haka, ya kamata kai ma ka nuna wani abu sannan.
Wato mutum zai mutu ya kamata ya ɗan shure-shure kenan.
To shi kenan, alhamdulillah.
To ya kake ganin harkan tsaro na ƙasar turanin zaɓe har zuwa wannan lokaci?
Oh, alhamdulillah, wallahi alhamdulillah. Don ana ga kaman waɗanda ma aka ce sun yi barna sun menene to ko cikin zangonnin mu ma alhamdulillah yau mun yi ma Allah godiya ba yi wannan. Ai dan Adam bai zama abin ga dan Adam dan tara ne, sai ta ba za a samu a yi election zabe ba samu wani rikici hakan gaba. Amma rikicin da muka samu nan ce mu ce kamar mun gode ma Allah. Don in ka auna zaren da muka yi shekaran ga da waɗanda muka yi shekaru da
suka wuce,
amma wannan ma ya fi kwanciyar hankali.
Muhammad Marzuk Abubakar a hirarsu da Baba Yakubu Makeri. Yau take ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tada tsaman jama'a da neman ganin an ƙara zage damtse wajen yaƙar ɗabi'a da take barazana ga ci gaban ƙasa da kuma zaman lafiya. A yunƙurinta na ganin haka, wato haƙa ta cimma ruwa, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron faɗakarwa game da batutuwan da suka shafi wannan batun cin hanci da rashawa da ya ɗauki hankalin duniya. Wakilin Musulmin Mani Bama na dauke da ci gaban rahoton.
Cin hanci wani al'amari ne da aka yi amanar cewa a 'yan shekarun nan yana kokarin kafuwa da gindinsa a kasashen duniya baki daya. Kuma bayanai na nuni da cewa kasar Nijar ma bata tsira ba bisa la'akari da yadda karbar na goro ke zama wata sabuwar al'ada a wurin jami'ai, wani zubin har a wurin talakawa, duk da yake hukumomin kasar sun kafa hukumar da ke yaki da wannan bala'i. Sabili kenan da majalisar dokokin kasa ta shirya wannan taron horo da ya hada 'yan majalisa da jami'an tsaro domin fadakar da su a game da irin rawar da ya kamata su taka don magance wannan matsala, inji shugabar kwamitin 'yan majalisar dokoki masu yaki da cin hanci, Honorable Halima Mamman.
In ka diba a duniya wanda ake cema OMD, dukkan tsare-tsare na cigaban duniya yana bukatar dala biliyon 2,500, amma kuma a wajen cin hanci da rashawa ana asarar dala biliyon 3,000. To ka gani kenan yaki da cin hanci da rashawa babban abu ne da ya kamata mu taka tsantsan da shi, saboda ya mana katutu a cikin rayuwarmu. So don haka kuma naga majalisar dokoki wakilan kasa ne kenan, don haka din wa'annan mutane suka fahimci menene cin hanci da rashawa da illan shi, kenan za su gaya ma kowa da kowa cin hanci da rashawa ya maida Niger baya sosai. Muna da petrol, muna da uranium, muna da zinariya, muna da arzikin kalkashin kasa da dama, amma gashi kullum a ce mune na baya.
A wani abin da ke zama sabon salo a kasashen Afirka, bincike ya nuni da cewa fannin siyasa na kan gaba a jerin fannonin da cin hanci ya fi kamari, inda ake zargin 'yan siyasa da amfani da kuɗi domin samun yardar talakawa, ɗabi'ar da sakatare janar na ƙungiyar ANLC Rashin Transparency Maman Wada ke ganin buƙatar hamzarta murƙushewa.
Neman iko a kasashen Afirka wato ana yin shi ne da cin hanci da rashawa sosai, dan saboda kudin ma ba a san ba wanda ke bada su ga neman ikon, ba a san ba wanda ke kama ma 'yan jam'iyyoyi da 'yan takara samun abin da suke tahiya suna neman ƙura'a ta talakawa. Mafi yawa jam'iyyoyin siyasa wato sun san ba yayuwa ne a nemi iko in ba a samu kuɗi ba, kuma aka je aka raba kuɗi. Shi kuma wannan hanya ce wadda ke yaudarar talakawa, tana rihin ma talakawa ido har su gaza zaben nagari. Wato shi yasa muke kulawa da 'yan siyasa busa kokuwar cin hanci da rashawa.
Domin rigakafin faruwar wannan mummunar ɗabi'a ta bani gishiri in baka manda tsakanin 'yan siyasa da talakawa a zaɓuɓɓukan gaba, shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro Honorable Hama Asa ya bayyana shirye-shiryen wani zagayen ƙasar Nijar domin faɗakar da talakawa su gane illar yin hakan.
Mu 'yan majalisa to ya kamata da ma'aikatar ta alsiya lalle a yi turne duka ko ina cikin kasar nan a fa'intar da mutane na cewa cin hanci ya kare wanda ya karbe da wanda ya yi shi. Lalle a hakikanin gaskiya ga lokacin zabe kowane iri ne lalle za shi gamuwa da iko, za shi gamuwa da hushin doka.
Kungiyoyi irin su USAID da NDI na kasar Amurka da kuma takwarar su Danida ta kasar Denmark su ne suka dauki dawainiyar shiryawa 'yan majalisar dokoki da jami'an tsaro wannan taron horo, wanda a ƙarshen sa ake sa ran za su lakanci dubarun gano salon cin hanci kowane iri ta yadda za su bada tasu gudunmuwa a wannan yaƙi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sata ta koma a dubaru, amma in don a yi sata haɗa damu ƙasa kowa ya ƙargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu.
To a gaida Sule Barma, za ku ji abin da masana ke cewa kan wannan batu na cin hanci da rashawa a shirinmu na yamma. Haka yake, to idan mai sauraro ya lalubo tashanmu yanzu ne, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masauro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan mako, za ku ji cewa kabilar Indiyawa 'yan asalin Amurka waɗanda aka fi sani da 'yan kabilar su suna farin cikin dakatar da wani shirin dasa bututun mai da aka tsara za a yi a jihar Dakota ta Arewa da ke nan Amurka, wanda a da aka tsara zai ratsa ta wajen wani ibadan su. Sannan a wannan shekara ce aka cika shekaru 75 da harin da Japan ta kai kan Amurka a tashar jirgin ruwan Pearl Harbor. Harin da ya halaka dubban sojojin Amurka ya kuma zama sanadiyar tsindimar Amurka cikin yakin duniya na biyu. Da farkon makon nan ne dai, ƴan kabilar su waɗanda Indiyawa ne ƴan asalin Amurka suka baza makan tituna suna munna, bayan da aka dakatar da wani shirin dasa bututun mai da zai ratsa ta ƙarƙashin rafin Missouri, ya kuma dangana ta ƙarƙashin wani wajen ibadansu da suke karramawa. Baya ga batun kawo katsalandan kan wajen ibadansu, wannan matashiyar mai suna Aaron Fox ta ce aikin dasa bututun man zai janyo gurɓata madatsar ruwan da suke samun ruwan amfani.
If it leaks, then it's going to go through the whole river.
Idan bututun man ya fashe, zai bata baki ɗaya ruwan, kuma daga wannan rafin muke samun ruwan sha, baya ga sauran dabbobin da abin zai shafa.
Makaɗa daga ƙabilu daban-daban na Indiyawa daga arewacin Amurka suka taru domin mara wa 'yan ƙabilar ta su baya a wajen neman hana wannan aiki. Indian drummers
and singers from I've never seen it that. Ban taba ganin tarin mutane haka ba. Saboda haka ina farin cikin kasancewa cikin waɗanda suka tsaya har zuwa wannan rana. Wajen tsayawa tsayin daka domin yin fafutukar ganin an dakatar da wannan aiki.
Duk da tsananin sanyin da ake fuskanta, masu fafutukar kare muhalli da kungiyoyin addinai da kuma masu fafutukar siyasa suka yi dandazo a wani sansani na wucin gadi da aka kafa a 'yan kwanakin nan. Lamarin da ya janyo cunkoson ababen hawa. Wannan takaddama tsakanin 'yan kabilar ta su da hukumomin tarayya da na jiha da kuma ƙananan hukumomi ta faro ne a 'yan watannin da suka gabata, bayan da shugabannin kabilar ta su suka soki shirin dasa bututun waɗanda za a bi da su ta ƙarƙashin rafin Missouri. An yi kiyasin shirin zai laƙume dala Amurka biliyan 3.8, kuma manufar ita ce a samu a tura mai daga yankin da ake kira Bakin, wanda ke arewacin Dakota, zuwa matatun mai da ke jihar Illinois. Masana a fannin kare muhalli sun yi ikirarin cewa aiki manta bututu zai fi kare haɗura maimakon aiki ta mota ko jirgin ƙasa. Sai dai a farkon makon nan ne wasu sojoji na musamman suka fitar da wata takardar dakatar da wannan shiri, matakin da ya sa 'yan ƙabilar ta su suka yi ta murna. Duk da cewa ba a janye aikin baki ɗansa ba, Reverend Victor Kazajian na gamayyar ƙungiyoyin addinai ya ce za su jajirce har sai an janye shirin baki ɗansa.
Akwai muhimman batutuwa sosai kan yadda muke tafiyar da doron ƙasa, kuma wannan manufa ita za ta sa mutane su jajirce saboda an samu haɗin kai tsakanin jama'a.
To, a wani ɓangaren kuma a wannan shekarar ce ake bikin tunawa da harin da Japan ta kai kan Amurka a tashar jirgin ruwan Pearl Harbor da ke Hawaii. Harin da ya halaka ɗaruruwan sojojin Amurka ya kuma zama sanadiyar tsundumar Amurka cikin yakin duniya na biyu. Shekaru 75 kenan da kai wannan hari, wato lamarin ya faru ne a ranar 7 ga watan Disamba shekara ta 1941, kuma tuna wannan rana na zuwa ne watanni 6 bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara birnin Hiroshima da ke Japan, inda Amurkan ta harba makaman nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu. Ana dai sa ran Prime Minister Japan Shinzo Abe zai kai ziyara tashar ruwan ta Pearl Harbor. Amma Prime Minister ya ce ba wai zai je ba da hakuri bane kan harin wanda ya salwantar da rayukan Amurkawa sama da 2000. Yoshihide Suga shine kakakin gwamnatin Japan.
Makasudin wannan ziyara shine a girmama waɗanda suka mutu a lokacin yakin. Ba wai a bada hakuri ba, a kuma jaddada matsayar Japan na cewa ba za ta sake maimaita irin wannan hari ba.
Wani farfesa a fannin diplomasiya a nan Amurka, Matthew Lindley, ya ce ziyarar ta Prime Minister Abe alama ce da ke nuna kammala rufe wani babin yakin duniya na biyu. Ya kuma ce akwai buƙatar gwamnatin Japan ta ƙulla kyakkyawan dangantaka da gwamnatin Donald Trump mai shigowa. A lokacin yakin neman zaɓensa dai, shugaba mai jiran gado Donald Trump ya sha caccakar Japan da sauran ƙasashen da aka girke dakarun Amurka domin sama musu tsaro. Inda ya nemi gwamnatocin waɗannan ƙasashe da su riƙa ɗaukar nauyin ba da kaso mafi tsoka cikin kuɗaɗen da ake kashewa wajen samar da wannan tsaro. Masu haro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokanan aiki na musamman Greg Flakers da kuma Jeff Custer, Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
to a gaida Mahmud Ganazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ce salam BOA Hausa, fata na gari Lamiri. Al'ummar ƙasar Ghana muna taya ku addu'ar Allah ya zaba muku shugaba na gari, Allahumma amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon da yazo daga hannun mutawakkil Gambo Doko a kwallejin Gumel. Yace haƙiƙa gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da samun hatsaniya ba ko tashin tashina a ƙasashen da suka hada da Nigeria, Niger, Gambia da ma Ghana. Wannan babbar alama ce dake nuna demokradiyya fa ta fara samun gindin zama a nahiyar mu ta Afirka. Da fatan al'ummar nahiyar tamu za mu ci gaba da martaba tsarin demokradiyya domin samun dawwammamen zaman lafiya a ƙasashenmu, amin. Sai kuma wannan sakon yace dambarwar da ta dabaibaye tabbatar da nadin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu a zauren majalisar dattawan Najeriya wata manuniya ce dake nuna yanda galibin yan majalisar ke dari da nadin wannan tahaliki. Yan magana dai na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, daga Mahmud Salihu kauren Namo da jihar Zamfara. Sai kuma wannan sakon yace salam BOA Hausa, hakika muna jin dadin yadda kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Din haka yau ma muna kira ga hukumar zaben kasar Ghana wato EC da ta tabbatar ta baiwa wanda ya ci zaben kasar nasararsa, domin ta haka ne kawai za a tabbatar da ingantuwar demokradiyya da ma wanzuwar zaman lafiya da ci gaba a kasar. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura da kuma Mustafa Mai Aski Zangon Daura. Sai kuma sakon mu na karshe wanda yazo daga hannun Ahmadu manaja daga Bauchi anguwan Karofin Madaki. Yace muryar Amurka, ku bani dama na yi Allah wadai da wasa da hankalin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da yan majalisar dattawan Najeriya ke yi. A gaskiya matakin da majalisar ƙasa ke dauka na neman kin tantance Ibrahim Magu ba karamin barazana bane da mako ma baya ga yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Muna fata shugaban EFCC daga ci gaba da aikin ka, ba sani ba sabo.
Nazir da wasiƙun ku masu saurare ga ladan nan da kaɗan daga muhimman kanin labarai.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa yau Juma'a cewa Amurka za ta ci gaba da ganin ta mutunta tare da kare daidaicin ƙasar Afghanistan. Carter ya yi wannan kalamin ne a yau Juma'a a Kabul, sa'in da yake wa taron manemar labarai na haɗin gwiwa da shugaba Ashraf Ghani. Wannan yana zuwa ne daidai lokacin da ake hasashen yadda shugaban Amurka mai jiran gado ko za ya tunkari wannan batu na yaƙi da ƙasashen da aka kwashe shekaru 15 ana yinsa, domin kuwa sau tari zaɓen shugaban ƙasar bai faye magana a kan manufofin gwamnatinsa ba game da harkokin ƙasashen waje, musamman ma game da yaƙi a ƙasar na Afghanistan wanda bai faye yinsa ba a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Sai dai kwamitin miƙa mulki ya ce Trump da Ghani sun tattauna a wayan tarho a cikin satin ta gabata, kuma sun yi magana ne akan barazanar ta'addanci da ƙasashen biyu ke fuskanta. Yanzu haka dai Carter ya sauka ƙasar ta Afghanistan ne yau Juma'a domin yi wa sojojin Amurka godiya na irin ƙoƙarin da suke wa ƙasar. An shirya zai karɓi rahoto a kan NATO tare da ƙoƙarin da Amurka ke yi na taimakawa tsaron ƙasar ta Afghanistan. Kana kuma zai gana da wasu manyan jami'an ƙasar. Shugaban ƙasar Ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar, yayin da kawo yanzu ake dakon sakamakon zaɓen.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, kafin mai sallama bari mu yi gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Garba Umaru Das domin auren babban ɗansu Samuel Garba Das Big Brother da amaryarsa Binta Mai Gaskiya Garba, wanda za a ɗaura gobe da ƙarfe 10 na safe a Ekuwa Seminary Farin Gada Jos da ƙarfe 10 na safe. Allah sa an yi adace ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.